Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Safiru Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Asabar 17 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanun labarai.
Cutar coronavirus ta lakuma rayukan mutane sama da miliyan 3 a cewar cibiyar da ke bibiyar cutar ta Jami'ar Johns Hopkins. Masu zanga-zanga a biranen Amurka da dama sun fito kan titina jiya Juma'a suna kira da a sauya da kuma yin bayani akan sabbin rahotannin harbe-harben yan sanda. Haka kuma za'aji cewa Amurka ta ce ta sanya takunkumin visa ga waɗanda aka yi imanin cewa suna da alhakin ko kuma suna da hannu wajen lalata tsarin demokradiyya a Uganda.
Dukkanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya. Za a ji cewa rundunar sojin Najeriya ta sake bada sanarwar kashe wani kazurgubin kwamandan ƴan Boko Haram bayan kashe wasu rukakkun ƴan kungiyar da tace ta yi jiya.
Yara ne ba a gida sunan ba Boko, ba Madiyan ma ba ne.
Za kuma a ji cewa gwamnatin jihar Bauchin Najeriya na shirin mayar da mata masu zaman kansu jihohinsu na asali ko kuma garuruwan da suka fito.
Ba bai aure ba amma na da yara uku, zan samu taimako zan koma jinta baki ayana.
Kamar kowace ranar Asabar yau ma Baba Yakubu Makeri na tafa da shirin Ada wa Lafiya. Kamar kullum za a ji mu da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Za kuma a ji nasihar Ramadan, albarkacin watan azumin Ramadan. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Cutar coronavirus ta lakuma rayukan mutane sama da miliyan 3 a cewar cibiyar da ke bibiyar cutar ta Jami'ar Johns Hopkins. Da safe yau Asabar shafin yanar gizo na cibiyar ya bayyana cewa waɗanda suka kamu da cutar sun kai miliyan 3 tare da kashe mutane sama da 300,000. Yawan mutanen da suka rasa rayukansu ya zo yayin da duniya ta fara fitar da shirye-shiryen rigakafi don yaki da kwayar cutar mai saurin kisa kuma wurare da yawa na fuskantar karuwar kamuwa da cutar. India, babbar kasar da ke samar da allurar rigakafi, ta ba da rahoto a yau Asabar cewa ta samu sabbin kamuwa da cutar sama da 230,000 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Yayin da Amurka ke yiwa miliyoyin mutane allurar rigakafi, har yanzu tana kan gaba a duniya a yawan waɗanda cutar ta kama. Cibiyar Johns Hopkins ta ba da rahoton cewa Amurka na da mutane miliyan 31.5 daga cikin mutane miliyan 140 na duniya da suka harbu da coronavirus. Sai India da ke da masu cutar miliyan 14.5, sai kuma Brazil da miliyan 13.8. Masu zanga-zanga a biranen Amurka da dama sun fito kan titina jiya Juma'a suna kira da a sauya da kuma yin bayani akan sabbin rahotannin harbe-harben yan sanda. An bayar da rahoton zanga-zangar a cikin kewayen biranen da suka haɗa da Minnesota da Chicago da kuma Portland. A cibiyar Brooklyn da ke Minnesota an ci gaba da zanga-zanga ofishin 'yan sanda na yankin bayan Dante Wright, wani ba Amurka baƙar fata mai shekaru 20 daga Minnesota wanda 'yan sanda suka kashe a ranar Lahadi. Kim Porter, jami'ar da ke da alhakin harbin Wright, ta bayyana a gaban kotu a karon farko ranar Alhamis akan tuhumar kisan Wright lokacin da ta tsayar da shi akan hanya. Shugaban 'yan sanda Tim Gannon ya faɗa manema labarai cewa Porter ta harbe Wright lokacin da take nufin amfani da na'urar kashe jikin mutum. Bayan harbin, duka Porter da Gannon sun yi murabus daga sashen 'yan sanda na cibiyar Brooklyn. Amurka ta ce ta sanya takunkumin visa ga waɗanda aka yi imani suna da alhakin ko kuma suna da hannu wajen lalata tsarin demokradiyya a Uganda, ciki har da lokacin zaɓe a watan Janairu da kuma lokacin yaƙin neman zaɓe. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗi a wata sanarwa cewa ayyukan gwamnatin Uganda na wakiltar ci gaba da durƙusar da tsarin demokradiyyar ƙasar da rashin mutunta haƙƙin ɗan adam. Blinken ya ce zaɓen da tsohon shugaban ƙasar Yoweri Museveni ya lashe a karo na 6 ba a yi cikin adalci ba. Sanarwar ba ta bayyana waɗanda takunkumin bizar ya shafa ba. Wannan zaɓe ya kasance rikici tsakanin Museveni mai shekaru 76 da kuma fitaccen mawakin nan kuma dan majalisar adawa wanda aka fi sani da Bobby Wine mai shekaru 39 wanda aka tsare kuma aka ci masa mutunci sau da yawa gabanin zaben daga baya Wine yayi zargin an tafka kurakurai a zaben
an jima kadan Sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda sojojin kasar suka ce bayan kashe wasu rikakkun ƴan Boko Haram sun sake kashe wani gawurtaccen komandan ƴan Boko Haram din Hassan Maina kaina gare ka
Headquarter sojojin Najeriya ta ce dakarunta sun samu nasarar kashe ƙarin wani babban komandan mayakan ISWAP mai suna Bukar Ganafi Cemaram wanda ake kira da Abu Aisha tare da wasu makarrabansa yayin da suke shirin kai harin daukar fansa a garin Damasak Katakin headquarter sojan Najeriya Brigadier General Muhammad Yari ya ce biyo bayan kashe wasu rikakkun mayakan ISWAP guda 12 a Mobar a wani ɓarin wuta da ake masu ta sama da ƙasa shine shi wannan babban komanda ya jagoranci wasu gungun mukarrabansa don daukar fansa General Yarima ya ce cikin wasu tsararrun harare ta sama da ƙasa da sojin Najeriya suka kaddamar ya bata shirin ƴan ta'addan na kai ta gwayan harare a Gajiram da Damasak mummunan harharen buma bumai ta sama a tudun Wulgo Zari Tumbin Alaji Kasuma Sigir da ke kana hukumin Abadam Marte da Ngala yayi sanadiyar kashe manyan ƴan ta'adda na ISWAP inji headquarter sojan Najeriya a jene dai majalisar ɗinkin duniya ta ce karin wasu mutane 65,000 a arewa maso gabashin Najeriya sun tsere daga gidajensu biyo bayan karuwar hararar ƴan bindigar Boko Haram al'amarin kuma da ya tsaye da ayyukan jin kai a wannan yanki a bayan nan dai arewacin jihar Borno irin su da Masak din na fama da barazanar hararar ƴan bindigar Boko Haram kwararre kan arewa maso gabashin Najeriya Alhaji Abdulkarim Abbas ya ce akwai dalilin da yasa mayakan na Boko Haram suka fi mai da hankali a arewacin jihar ta Borno
abin da yake faruwa abu ne kowa ya san gaskiya Libya dai tunda ana kashe gaddaji sai ya san banda sun da yake yaki
kuma daga nan ajin shigowa Mali a Libya Mali a shigo a Goma da Batori da daga ta Niger sai difa ma yana bola da Malam Batori ko abin kenan duk wannan irin da yake ganin nan gaba daya area ne wanda ba abun yi ba makarantu wanda zai aiki babu wani ma'aikata wanda yake aiki babu wani sana'a na cikin wanda yake koya mutane in banda zuwa wannan gwamnatin da ya fara kokarin koya mutane sana'a yara ne ba aiki ga sunan ba boko Muhammadiyan ma ba na cikin duk wanda ya zo samu wannan abun kuma shi ne da kudi suna ba mutane kudi suna jin ra'ayin mutane wannan sa sa su da karfi sun san ta ba sun ji dadi sun murke sun yi karfi sun ji dadi kuma ba da yi shine ba awwa da yake faruwa da shi gani wannan kana ga da malam Batori da kake magana yanzu a dan masar da suke attack ana kashe su ba sa tarewa wallahi ina jin kama na abadan local government da ba shi kama na mobile local government sai ga mu sun daga wan boko haram ya kai 300 ba wallahi sa da shi an harbi bulle da harami haka suka gida dufa daga Najeriya da wannan area ka gani yake abun da yawa kuma border ne koro kana ji go border ne da shi ran ya haru da Niger ya haru da Kamaru ya da jadi ya haru da zanen daga jin Mali ya ga jin Libya ta jira
Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
akai da Hassan ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram ga Sarfilo da ci gaban labaran duniya
Gaban Amurka Joe Biden ya faɗa jiya Juma'a shi da Prime Minister Japan Yoshihide Suga sun dukufa wajen aiki tare da tunkarar kalubale daga China da Korea ta Arewa a taron koli na farko ga shugaba Biden a fadar White House tun hawan sa mulki. Biden ya faɗa manema labarai bayan ganawarsa da Suga a yayin taron yini ɗaya ranar Juma'a cewa sun tabbatar da goyon bayansu ga wancan Amurka da Japan kuma ya ce za su yi aiki tare dan fuskantar kalubale daga China kan batutuwa kamar na tekun gabashin China da tekun kudancin China da kuma Koriya ta Arewa. Shugabannin biyu sun faɗa a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa cewa muna adawa da duk wani yunkuri na bangare ɗaya don sauya halin da ake ciki a tekun gabashin China. Mun sake jaddada rashin amincewar mu ga da'awar mallakar teku da kuma ayyukan da China ke yi a cikin tekun kudancin China kuma mun sake tabbatar da matsayar mu kan tekun kudancin China da ke karkashin dokar kasa da kasa inda ake da yancin walwala daidai yarjejeniyar majalisar dinkin duniya akan dokar teku yayin da yake fuskantar suka daga yan jam'iyyar Social Democrat Father White House ta ce shugaba Joe Biden na shirin daga yawan adadin yan gudun hijirar da Amurka za ta iya karba na magabatansa zuwa wata mai zuwa bayan da farko ya ce zai bar adadin yan gudun hijirar da za su iya shiga Amurka yadda yake Father White House ta ce ta fitar da sanarwar ranar Juma'a tana cewa Biden zai sanya ƙarin yawan yan gudun hijirar nan da ranar 15 ga watan Mayu raguwar shekarar kasafin kuɗi kenan a safiyar ranar Juma'a Biden ya sanya hannu kan umarnin zartarwa na ci gaba da karɓar yan gudun hijira da yawan su ya kai 15,000 a shekarar kasafin kuɗi ta 2021 adadin da tsohuwar gwamnatin shugaba Donald Trump ta sanya Biden ya ce a cikin umarnin an bar yawan ne saboda matsalolin jin kai kuma in ba haka ba yana da nasaba da bukatun kasa
a gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahoto wannan karan ma Najeriya muka nufa inda gwamnatin jihar Bauchi ke wani shiri na mayar da mata masu zaman kansu jihohinsu na asali ko kuma garuruwan su wurin ƴan uwansu Abdulrahman Muhammad Garika
babban sakatare mai kula da fannin hizba a hukumar shari'a na jihar Bauchi Haji Aminu Balarabe Isa ya shaida hakan ne a taron laccawa mata masu zaman kansu a unguwar Bayan Gari wurin da mata masu zaman kansu ke zama a gurin kan wannan batu na hira da wasu mata domin jin ra'ayoyin su
ko ga jami'an sunan ki
Sa'adat daga Tabarulla
me ne fito da ke yar ki ka zo zauna a nan Bayan Gari
da ma ne fito da mu gurin ne fito shi yasa na zo ne a nan jami'an
ki yi makaranta kuwa
na yi makaranta a jibi Tabarulla na yi makaranta na JS5
aiki yi nisa da gaske in kin samu koma gida ya ki koma
dan koma
ga wannan shiri na maganan koma ga iyaye ko gwamnati ta ce za ta mai sheki ne wannan ki zauna a wajen iyayenki suna ganin ki suna jin daɗi kin amince
na mu amince amma ban ta san kai kana da abin da mu jin mai sana'ar shagida
ke sana'a me kike
ko gwari
gwari
ko abinci
yanzu kin shekara nawa a Bayan Gari
wani gaba na shekara na takwas bayan gari
shekara takwas
ban jima da fitowa ba
ki ga mun sunan
a zai Muhammad
Aina Muhammad daga yana
Taraba State
Taraba me ka kina bocin
wallahi ni da kishin uwata ce
kishin maman ki ta hana ki zama a gidan ku
wallahi ta sa ni a cikin rayuwar nan amma bana bai tare da ita ya je a ruwata shi shi kuma baba na sai dauke ni ya kai ni wurin ta daga wurin ta ina dan jin irin azaban nan ni kuma sai na tashi sai na fito
kin yi aure kuwa
na ba yi aure ba amma na da yara uku
kike aure ba amma kina da yara uku kin sa yin suke na waje to duk suna wajen iyayen su kuma
a duk suna wajen na
a nan Bayan Gari to kina so ki koma gida
sosai na samu taimako zan koma jin ta miki a ɗana
malam Baba Ali shine wakilin unguwar Bayan Gari ya ce ya ji daɗin shirin domin zai taimaka masa wajen ɗaukan ɗawainiyar matan
sunana Baba Wale ni ne wakilin mai unguwar Tudu Madananiya
to gashi yanzu an fito da wani tsari na ana so a maida waɗannan mata zuwa a sada su da iyayensu a jihohinsu ko garuruwansu me za ka ce a kai
yanzu yana daɗi sun san wani abu da nake yi mai kyau ne har su ma suke zo da su taimaka mu a kai eh ni na ji daɗin haka saboda ɗaure ne yana kai na ne zai zan aure ya tashi na aure mata bakwai a gidana karuwan ni ne kayansu ni ne zaman lafiyarsu yanzu in suka yaji gidana suke zuwa ba sa zuwa gidan iyayensu saboda wasu kristal ne ni nake yin kayan da ake kaina na wuri saya shekara na biyar da ake yanzu
akwai matan sukan dan baka wani dan abun rage zafi ne ko kuma dai ba ni ba ka wani ba cikin su
wallahi dan kai da mera ka sunan nan ga wasu biyu daga cikin mera ba wanda yake tuma kona shi Allah ne kawai ke ruwa mu asiri na sai dai zama da su din yakan kawo wani sabo da wasu daban su taimake ni
Abdulwahab Muhammad wuri Amurka daga Bauchi a Najeriya
a gaida Abdulwahab na musamman kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yake ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai duba wani abun fargaba ne da ya taso a Ghana, inda tsakanin watanni ukun farkon wannan shekara mutum 777 suka rasa rayukansu, abin da ya jefa al'ummar kasar cikin tashin hankali. Isa Ali na wata kungiya mai zaman kanta ta VAL da ke fafutukan kare hatsin rai a birnin Accra ya mana bayani dalla-dalla akan wannan alƙaluman. Kai tsaye bari mu mika ma Isa ya ci gaba da bayani akan wannan batun.
Na farko san ce alƙalman da sun ka fito biyu yanzu haka na watanni biyu cikin shekaran da ke nan January da February. Na ukun dai wasu dai sun kai kare alƙalman su biyu ne ka samu shi sarihin something na. Amma mun ka duba alƙalman da ma'aikatan 'yan sanda na Ghana ke nan sun ka fito da shi na nufin cewa kama cikin watanni biyu an samu hasari mota 2,560 hasarin da an ka samu ke nan cikin watanni biyu. To cikin wannan hasarin an samu mutane masu tafiya a ƙasa da mota ta buge su ke nan su ma adadi 2,766 kenan da mota ta buge su ke nan cikin wannan hasarin da an ka samu. To nufin da suke gwadawa cewa kaman shi cikin watanni biyu January to February mutanen da suka rasa rayukansu sun kai fashe na sarinci 517 shi ne waɗanda suka rasa rayukansu cikin watanni biyu kenan. To akwai wasu kuma da sun ka rasa rayukansu cikin watan da ya wuce kenan na March. To in an ka hada watanni uku nan duka shi za mu samu shi 700 da kake gwadawa. To kuma in mun ka duba cikin shekarar da ya wuce 2020 kenan sai mun ka doki watanni biyu cikin 2020 shi ne last year kenan mutanen da sun ka rasa rayukansu bai kai na shekaran gaba abinda kaga ya kawo ban tsoro kuma da bacin rai kenan. In mun ka duba 2020 January to February mutanen da suka rasa rayukansu shi ne 339. So in ka cire 339 ga in ka ga muna da waɗanda karin da an ka samu kai zuwa kaman da 200 sama kada ya kawo damuwa ci ya kawo damuwa saboda nufin da jama'a ke duba ne da aikin da ake ana son a rage waɗanda alƙalmani ba a kara ba amma mun ga kaman karin ya zo kai. To ya kawo mana damuwa kuma cikin alƙalman da sun ka kawo suna nufi cewa kama cikin wannan hasarin motar da an ka samu motoci shi ne motocin kasuwa mun ka duba kamar nan muna kiransu turo-turo da manya-manyan basin na suna kasuwanci ce na
motocin haya
waɗanda sun ka motocin haya ke na 1,581 an ka same su cikin wannan hasari. Sannan kuma mun ka zo baburu kuma na ciki moto kenan da nan ake ce musu moto cycle ko okada kasashe shi wasu Afirka da dama su ma gaskiya ya kawo damuwa sosai wannan baburun da kuma suke ci wannan hasari. In mun ka duba alkalmomi su ma sun kai 984 almost 979 kenan. In mun ka duba kaman kashi 50% motocin da motocin kasuwanci kenan. So kaga kama wadanga baburan da kuma sun cuci aka same su cikin wannan hasari kenan.
To gwamnati da wasu dai masu hannu da ruwa da tsaki kamar irin ku an dade ana cewa ana kokari akan batun wannan hatsarin motar. To hakan yana nufin maganar da mutane ke faɗi cewa 'yan siyasa da mahukunta suna yaki akan cutar da zai kawo musu kuɗi a aljihunsu ne ko dai a'a da gaske ne ana wannan yakin?
Sai ce baba yakin dai sai ce ana yaki saboda yanzu haka an kaman jiya haka da nake tafiya cikin wani unguwa sai da yan sanda sun ka saya da ni sun ka tambaye ni takardar da nake tafiya da shi shi da driving license da nake da na gwada musu sun ka duduba motar sun ka duduba takardar sai suka ce to in ci gaba da tafiya kaga yan sanda na kokarin su sannan mu man da kungiyar da muke sai kan kanmu kuma NGOs mu ba muna kokarin mu sannan kuma yanzu da dan fari kuma akwai kuma yan jaridu da yan aikin radio kuma su ma sai shiga cikin wanga yaki ana dan kokari amma to kaga akwai
magana da wannan kai batun takardar lansisin ka da abin nan ka san akwai wasu sukan ce wato a Ghana ba da hankali yake tuki ba da takardar lansis ne saboda da an baka wannan lansin nan shike dan ba a tudanin ya kake tuki a abin nan da dai an duba takardar lasi alhali ko lasi nan akwai wadanda suke bin barauniyar hanya su samu ba tare da iyawa ba shi yasa me zaka ce game da wannan magana da ake cewa ana tuki da lasi ne amma ba da hankali ba
madalla daga wannan tambayar ke kuma zamu tashi a mako mai zuwa a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa da murya Amurka baba yakub makerin yake sallama da ku an huta lafiya kuma a dawo lafiya
yanzu kuma bari mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email wasiƙa ta farko ta fito daga Malam Habibu Abubakar birnin Bayero dan Niger mazaunin kasar Benin mai cewa assalamu alaikum muryar Amurka ni dai kira na ga sabon shugaban kasa ta Niger Alhaji Bazoum Muhammad Tchine ya kamata ya gaggauta daukar matakan dinke waraka da aka samu a tsakanin yan siyasa da ma sauran wasu kungiyoyin fararen hula a lokutan zabe da kuma bayan kammaluwar zaben sannan yayi wa Allah ya tuna da bayan Allah da suka zabe shi musamman ma yan karkara waɗanda suka fi yawan bukatu da suke fatan ganin sabuwar gwamnati za ta biya musu dan haka shugaba Bazoum muna maka fatan Allah ya baka nasarar kawar da dukkanin matsaloli da suke damun al'ummar kasar mu Niger baki daya amin suma amin wasiƙa ta biye ta haɗin gwiwa ce daga Husaina Alhaji Umar Foreba da Ummu Garba na Kwalo da Sadiya Isa mai kati gashuwa masu cewa fatan alheri ga gidan rediyo mai albarka muna ce al'ummar kasar Niger murnar rantsar da sabon shugaban kasar su wato Muhammad Bazoum muna fatan zai kwatanta adalci da gaskiya wasiƙa ta biye ma ta haɗin gwiwa ce daga Aliyu Usman Takalafiya da Hamza Galadima birnin Kebbi da Usman Adamu Aliyu masu cewa assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka a yau muna kira ga mahukuntan jamhuriyar Niger da su fito TV ba tare da wata rufa-rufar komai ba su bayyana wa 'yan kasar da ma sauran al'ummar duniya hujjar su ta cewa an yi yunkurin kifar da gwamnati gabanin rantsar da sabon shugaban kasa ita ma dai wasiƙa ta biye ta haɗin gwiwa ce daga Sani mai lange-lange ya wuri da Aliyu Usman Takalafiya da Redo Bala Kofa Sabuwa masu cewa muna yabo da jinjina ga kungiyar nan da ke Najeriya da ake kira MANI wadda ta ɗauki ɗawainiyar taimakawa mutane masu fama da taɓuwar kwakwalwa samun jinya ba tare da fargabar tsangwama ko wariya ba da fatan sauran kungiyoyi za su koyi da ita ita ma wasiƙa ta biyu kuma ta ƙarshe ta haɗin gwiwa ce daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na Yashi Lakwaja a jihar Kogin Najeriya masu cewa muna so ku ba mu dama mu bayyana farin cikinmu kan sunayen da aka bankaɗo na masu ɗaukar nauyin ƙungiyar Boko Haram da fatan gwamnatin Najeriya ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen hukunta waɗannan maciya amana don kar farin cikinmu ya koma ciki. Yanzu kuma ga nasihar Ramadan albarkacin azumin Ramadan.
Sunana Abdulhamid Malam Ahmadu mai wa'azi da magaram Niger a takaice zan yi jan hankali ga ƴan uwa na matasa albarkacin cikin wannan wata da muke ciki mai daraja mai alfarma watan Ramadana wanda Allah yake cewa cikin Alqur'ani shahrur Ramadan allazi unzila fihi alqur'anu hudan linnas shine wata na Ramadana wanda Allah ya sabu wanda unzila fihi alqur'ana an sabkata alqur'ani a cikin shi sai Allah ya ce hudan linnas shirye ga mutane a farko abin da dan adam yake fara zamantawa bayan ya hutar ga harun kuruciya ta yarinta zai zamanto saurayi shi kuma saurayi mutun ne wanda zai zamana cewa yana da kwalluwa wadda a kullun tana buƙatar mizani abin da zai ja ta rayuwar da ta yi daidai ya zamana yayi rayuwa harkon shi ya amfana da ita a wajen tahiyyar da ita ganin ya shiri babban abin da zamu yi magana akai matashi ya kiyaye kanya daga barin shaye-shaye a cikin wannan wata mai alfarma saboda alqur'ani yana cewa wala tulqu bi aydikum ila tahaluka kala ku kai kanku ga abubuwan da za ku hallaka amma ya zamanto ga tagayyarar rayuwarka ko kuma tagayyarar hankalinka ko kuma kai asarar lokacinka wanda anan gaba in kauce halin kuruciya ta matasa zaka shiga halin zamantakewa ne zaka rike iyalanka shi ko yana da kyau a ce duk wanda zai shilgabanci ya rike gida ko ya rike wata jama'a ya zamana an same shi da hankali da nsuwa kuma tare da lafiya yadda ita wannan al'umma zai ba da tarbiyya mai kyau sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana wadi a cikin hadisi yake cewa ya isko taron sahabbai samari yace ya ma'ashara shababi man istada'a minkum alba'ata falyatazawwaj ya ku taron samari wanda ya samu dan abin hannu ya aure fa in lam yastadiyin ba zai iya ba annabi yace fa alaihi bisawmi na gare shi ya dinga yin azumi kenan wannan azumi mu matasa yana cikin abin da yake taimaka mana wajen rage wa sha'awa in ma ya zama da cewa baka da aure saboda haka bai kamata ba ga matashi ya zamana cewa a Ramadan ya dinga cin abinci ko kuma ya ci gaba da shaye-shayen shi saboda lalaci almuhim abin da musulunci yayi so idan Ramadan ya zo matashi ya zamana cewa ya zagi ne damtsi wajen yawaita yin addu'o'i da yawaita yin azkar da yawaita yin sadakoki daidai da abin da Allah ya hore mushi an tambaye annabi ta sadaka ta yi lada yace gwalgwadan iyawarka a wata ruwa yace dan karamin da ka bada wanda kake kashi ne daidai yadda zuciyarka za ta iya
to da fatan an amfana da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice
cutar coronavirus ta laƙumi rayukan mutane sama da miliyan 3 a cewar cibiyar da ke bibiyar cutar ta jami'ar Johns Hopkins da safe yau asabar shafin yanar gizo na cibiyar ya bayyana cewa waɗanda suka kamu da cutar sun kai miliyan 3 tare da kashe mutane sama da 300,000. Yawan mutanen da suka rasa rayukansu ya zo yayin da duniya ta fara fitar da shirye-shiryen rigakafi don yaki da kwayar cutar mai saurin kisa kuma wurare da yawa na fuskantar karuwar kamuwa da cutar. Masu zanga-zanga a biranen Amurka da dama sun fito kan tituna jiya Juma'a suna kira da a sauya da kuma yin bayani akan sabbin rahotannin harbe-harben 'yan sanda. An bayar da rahoton zanga-zangar a cikin kewayen biranen da suka haɗa da Minnesota da Chicago da kuma Portland. A cibiyar Brooklyn da ke Minnesota an ci gaba da zanga-zanga a ofishin 'yan sanda na yankin bayan Dante Wright wani ba-Amurka baƙar fata mai shekaru 20 daga Minnesota wanda 'yan sanda suka kashe a ranar Lahadi. Amurka ta ce ta sanya takunkumin biza ga waɗanda aka yi imani suna da alhakin ko kuma suna da hannu wajen lalata tsarin demokuraɗiyya a Uganda ciki har da lokacin zaɓe a watan Janairu da kuma lokacin yaƙin neman zaɓe. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗi a wata sanarwa cewa ayyukan gwamnatin Uganda na wakiltar ci gaba da durƙusar da tsarin demokuraɗiyyar ƙasar da rashin mutunta haƙƙin ɗan adam. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa jiya Juma'a shi da Firayim Ministan Japan Yoshihide Suga sun dukufa wajen aiki tare don tunkarar ƙalubale daga China da Koriya ta Arewa a taron koli na farko ga shugaba Biden a fadar White House tun hawansa mulki. Biden ya faɗa manema labarai bayan ganawarsa da Suga a yayin taron yini ɗaya ranar Juma'a cewa sun tabbatar da goyon bayansu ga wancan Amurka da Japan kuma ya ce za su yi aiki tare don fuskantar kalubale daga China kan batutuwa kamar na tekun gabashin China da tekun kudancin China da kuma Koriya ta Arewa.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato ta daddare bi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Safiru Hashim Gumel da ya sa ni gabatar da shirin da Haile Halu wanda ya hada da kuma injiniyanmu na yanzu ni Ibrahim Karamashi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.